بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر بيو غوتن جماد الآخرة shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin watan 16 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 146 cikin jerin darussa daga littafin al-istiqama walafar al-imam shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiya Allah ubangiji ya gafarta masa wannan tafi na Ibn Taymiya asalin shi ya rubuta shi ne dan tattaunawa game da ka'idojin da suka shafi yadda ya kamata a fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wadanda ke magana akan ahadisu sifat ko kuma as-sifatul khabariya na Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma kamar dabi'a Ibn Taymiya littafansa yana yawaita dajiya da istitradi da sauke lambobi dan kawo fa'idoji mabambanta Allah ya saka mishi alkhairi kafin mu shiga zamu yi amfani da wannan dama mu mika ta'aziyya zuwa ga Sheikh wato Abdulrazzaq Yahya Haifan hafizahullahu wara'a wanda ajiya Allah ubangiji subhanahu wataala ya dauki rayuwar mahaifiyarsa Allah ubangiji ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya rike bayanta Allah ubangiji ya ba iyalanta da ƴaƴanta da jikokinta da sauran makusantanta hakuri Allah kuma ya sa mu cika da imani gaba da insha Allah idan ba manta ba mallan yana ci gaba da mana magana akan hukuncin ikrahi tirsasawa mutum ya aikata abin da bai niyya ba da abin da ya shafi menene abin da malamai suka fada akai da bayani akan al'azima game da haka da kuma rukhsa da ke ciki yana kwararo mana nassoshi da suke nuna cewa abin da ya falala shine dagewa wajen biyayya Allah da kuma daukan azima ta yadda kula za cutar da mutum to kai yadda cutar wata sa ya bar addinin sa ko ya furta wata kalma duk da yake in yayi hakan ya halasta gare shi zamu tashi inda yake cewa fi sahihi aidan fi hadisi al-hudaybiyya qissatu abi jandal ibnu suhayl ibnu amr lamma jaa yarsifu fi quyudihi wa raddahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ha ila yau a cikin as-sahih wato a cikin ingantaccen hadisi wanda yake yana cikin Bukhari a cikin kissar Hudaybiyya kissar sulhu na Hudaybiyya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sulhuta da tsakaninsa da mutanen Makka akan cewa za a shekara 10 ba a yaki za a yi kaza za a yi kaza shahararren kissa ne ta Hudaybiyya to kuma yadda aka sani a kissan wanda ya wakilci mutanen Makka shine Suhail ibn Amr Allah ya kara masa yadda a lokacin bai musulunta ba to ana cikin tattaunawa ana kokarin yin ittifaki akan bunud akan wato ka'idojin sulhun sai kuma ga dansa Abu Jandal dansa na cikin sa wanda shi wannan dattijo ya kama shi ya daure shi saboda ya musulunta to ya samu ya balle wannan daurin ya gudu ya ji ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wuri kaza sai ya taho a kafarsa da sasari shine lamma jaa yarsifu fi quyudihi yazo yana tafiya da sasarinsa da ankwa da aka sanya mishi a kafarsa waraddahu annabi sallallahu alaihi wasallama ilaihi yazo yace gani na musulunta ni ma musulmi ne ya manzo Allah ka taimake ni annabi sallallahu alaihi wasallama yace a kai hakuri ba zan iya karbar ka ba saboda an riga an yi sharadi cewa duk wanda ya musulunta duk wanda ya taho daga makka yace ya musulunta za ku dawo mana da shi wanda kuma duk ya taho daga madina yace yayi radda ba za mu dawo muku da shi ba wannan ka'idojin da suka sanya na zalunci annabi ya riga ya karba da sahabbai musamman su Umar da Sayyidina Ali ransu bai so ba kuma sai gashi a aikace kafin ma a bar wajen ga wani yazo da irin wannan mas'alar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai hakuri Allah zai baka mafita ba zan iya karban ka ba wa qissatu abi nusairin wa ghairihima min al-mustada'afina to kuma qissa abu nusairin da wani da wasu ire-iren su cikin masu rauni duk ire-iren su ne waɗanda abin ya faru da su irin haka وكذلك في الصحيح عن سعيد بن زيد انه قال هكذا a cikin wato hadisin Bukhari har ila yau da Muslim kissar Sa'id ibn Zaid dan uwan Sayyidina Umar din nan Allah ya kara musu yadda gaba daya annahu qala yake cewa laqad ra'aytuni ina tuna sanda abin ya faru da ni wa inna umara musiqi alal islam umar dan uwana lokacin shi bai musulunta ba shi umar kenan shi kuma wannan sayyidu dan zaid ya musulunta umar ya kama shi ya daure shi musiqi alal islam wato yana mishi wulakanci da kokarin tursasa shi sai ya koma kafirci yace walawin qadda a wata riwaya walawin fadda bil fa walawin fadda ko walawin qadda uhudun mimma amiltum bi usmana kana mahquqan an yanqadda ko an yanfadda yace da dutsen uhudu zai iya idan an fasara da in qadda ya rugurguje ko in fadda ya matsa daga inda yake in faddu min hawlihi go fa bi rahmatin minallahi lintalak wala kunta fadan gare lan faddu min hawlik fa idha afadtum min arafat shine matsawa to lawin law walaw walawin fadda da zai iya matsawa dutsen uhudu daga inda yake ko walawin qadda da zai iya rugurgujewa ya tsatsage mimma amiltum bi usmana saboda munin abinda kuka aikata wa usman kana mahquqan an yanqadda to da ya cancanta din wato yana girmama al'amarin da ya faru sai na usman na entawai gaugau mutanen kauyuka jahilai suka shigo suka cika gari suka yi ta hayaniya suna zage zage karshe suka kewaye gidan sayyidina usmana suka shiga suka yanka shi suka kashe shi suka wulakanta halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka hana ma ayi mai jana'iza domin sai da gawo shi ta kwana ta wuni dare ya sake yi ba mai jana'iza ba sai cikin dare wasu cikin makusantan shi suka mai jana'iza a buye irin jana'izar da ake ma idan misali an yi kisan kai ana so a buye wannan irin wulakanci da aka yi sayyidina Usman da kuma wato yadda aka kasa bashi wata kariya da ya cancanta shine Usman sayyidu dan zai da yake cewa wannan abin da aka yi sayyidina Usman munin shi ya kai a ce dutsen Uhud ya gusa daga inda yake ya kai a ce dutsen Uhud ya kakkarye ko ya tsatsage saboda bala'in da yake ci wato yana kwatanta cewa su ma a farkon musulunci sun fuskanci cutarwa da wulakantarwa amma ba a musu irin wulakancin da aka yi Usman a cikin musulunci kuma su ƴan uwansu ne suka yi musu waɗanda kafirai ne yanzu ko musulmai ne suka yi mun gane kwatancan musulmai ne suka yi wa halifan musulmai wannan wulakanci la hawla wala quwwata illa billah wa haula'i kulluhum muktarul qaida wal habasa to shi a shahid anan shine shi ma sayyidina Usman kaga sai ya zabi cewa a bari a kashe shi shi kadai da a ce musulmi da musulmi su karo to gane shi a bar su a bashi wannan intawayen su kashe shi kamar da su ma waɗancan musulman a farko suka zabi su tabbata akan imanin su ba za su koma kafirci bane da irin cutarwar da ƴan uwansu kafirai suka yi ta musu ƴan uwansu na jini kafirai sun cutar da su amma babu a cikin su wanda ya zaba cikin da aka bada labari anan ba wanda ya zaba yayi kafirci ko yayi ridda hatta waɗanda suka furta kalmar kafircin sun furta ne illa an tattaqu minhum tuqa dama kamar da Muawiya bin nan Abu Sufyan ya faɗa da aka tambaye shi a fadar Kisra aka ce shin mabiyan idan sun shiga addinin suna ridda yace san ba sa yin ridda ba sa yin ridda asalin musulmai as-sabiqun al-awwaluna ba sa yin ridda wanda suka samu kansu a matsayin a matsalar ridda sune waɗancan da Allah yake cewa walamma yadkhulul imanu fi qulubihim sune suka dinga yin ridda da kuma munafikai ƴan summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru munafikai a cikin Madina da kuma ƙauyawa al-arabu din nan da suke tamanni cewa amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum to kaga waɗannan sune suka samu kansu a cikin fitinar ridda amma asalin musulmai ɗan Makka wato muhajiruna to ba su yi ridda ba hakanan asalin musulmai ɗan Madina ansaru waɗanda su abin da yake mustahabbi ma a gunsu wajibi to ba su yi ridda ba waɗanda suka yi wannan kyautai almisali jihadi zuwa jihadi kaga fardu kifaya ne amma agun mutanen madina fardu ainin ne fardu ainin ne kamar da malamai suka da saboda mene saboda sunu annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewa za su taimake shi komai rinzi shi yasa da aka samu wasu suka yi takhallufi suka abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan hukunci yasa aka daina magana da su saboda sun bar abin da suka yi alkawari ne akan sa waɗannan rukunin muhajirin wal ansar to mutanen arziki ne mutanen alkhairi ne a cikin su ba a samu fitinar ridda ko komawa da baya ba saboda zaka ga suna da ruku da addini kuma suna zaben azima a duk irin halin ikrahi da tarsasawa malin yace fa haula'i kulluhum mukhtarul qaida wal habs ala an-nutq bi kalimatul kufr waɗannan dukkanin su sun zabi wato sasari a daure su wal habsa a kulle su ala an-nutq bi kalimatul kufr sun zabi wannan sun fifita wahala akan su faɗi kalmar kafirci wa qad udhiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar wa ghayruhuma bi anwa'in min al-adha an cutar da shi kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an cutar da sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu an cutar da umar dan khattab radiyallahu anhu wa ghayruhuma da wasu su cikin sahabbai bi anwa'in min al-adha da nau'i daban-daban na cutarwa bid-darbi wa ghairi adake su a zage su a sa musu kaya a hanya ai musu kaza ai musu kaza ai musu ihu wa sabaru ala zalika kuma da hakuri suka dinga yi walan yantiq ahadun minhum bi kalimati kufr babu wani a cikin su da ya faɗi kalmar kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da basi da shi ba wa dulatu dihnu fa yidhnu la bayan da basi da shi ba akan cewa to shikenan yau abota mu Allah ka gobe abota wa namu shikenan ba komai mu dai kadan yabi allolin mu ko yaye ne dai zamu baka kai naka ka zo a baka shugabanci ka zo ka zama matar da kake so a baka ka zo a ce kai ne shugaban makka duk sun mishi wannan tayi amma bai karba ba bal kar sa'u fi qatlin nabi sallallahu alaihi wasallama bi anwa'in imma qadaru alaihi min as-sa'i kuma sun yi ma attempt ba ɗaya ba ba biyu na su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idhum kubikal ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah mun ji irin waɗannan abin nan Allah ya haike ci mishi in ma da za su kashe ka innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ya kan ladina kafaru la yuzliquna bi absarihim lamma sami'u dhikra sun yi attempt iri daban-daban kuma a ƙarshe ai ya tabbata a tarihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashe shi aka domin ciwon da ya taso mai na ajali asalin sababinsa shine wannan nama da ya ci mai guba da Yahudawa suka bashi shi ban gushe ba ina jin alamar shi a jikina to kaga sun yi attempt iri daban-daban na kashe shi tun daga kafiran Makka hasali ma ran da ya hijira ma akan wannan aka fara suna can suna mitin cewa a je a tare shi kawai a kashe shi shi kuma Allah ya mishi wahayi cewa ka fita amma ka bar wani a wajen sauraka sun sa ƴan leƙen asiri suna leƙa musu cewa eh lalle yana nan akwai alama yana nan a cikin gidan an ga alamar mutum yana nan dabba shi na nan ɗakin shi a buɗe in an leƙa za a ga alamar wani a kwance akan gadan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya riga ya fice kuma haka suka bi sawun shi tsawon kwanakin da yayi yana buya a cikin garin Hira kafin ya samu wannan ya bi su da su ta wata hanya Suraqah ibn Malik ya bi su ta wata hanya daban afwan wancan mai abin nan Suraqah yana cikin wanda suke neman sai sun kama su a daga sai haka suka yi ta kokari sai sun kashe shi wa huwa sabirun li amrillah yana mai hakuri ga kan al'amarin Allah kama amarahu Allah ta'ala kamar da Allah ya mishi umarni cewa wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul da ire-iren su wa in kana nabiy sallallahu alaihi wasallam qad akhbara fi athna'il amri bi annahu bi anna Allah ya'simuhu min an-nas falam yakun akhbara awwalan bi annahu yuqsamu min anwa'il adha ko da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya bada labari kamar da Allah ya mishi wahayi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka min an-nas inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin Allah ya bashi labarin cewa ka isar da aiken da aka yi maka daga Allah in baka isar ba to kai kwange kuma ba za ka yi kwange ba karka damu da cutar wasu Allah yana kare ka wallahu ya'simuka Allah yana kare ka daga mutane lalle Allah baya shirin da kafirai kaga a lokaci guda kuma Allah yake cewa lan yadruka illa adhan ba za su iya cutar da kai ba sai cutarwa wadda take za ta zama aziya wato magana za a faɗa maka ka ji takaici abin da za a faɗa maka ka ji ba daɗi abinda za a yi attempting na a cutar da kai falallaka bakhu nafsaka ala atharin illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa sun ki imani kana jin takeici to zaka ji wannan takeicin wata sama wallazina kafaru mai lazina ashraku in adan kathira zaka ji takeici da cutarwa mai yawa to ya abinda za su iya ki Allah ya gaya mishi wannan ya kuma gaya mishi wancan amma duk da haka sai hakuri bai yi wani attempt musamman a Makka na yin musu wani abu ba hakurin yake ta yi to shine yake cewa Allah ya bashi labari cewa zai tsare shi amma Allah bai bashi labarin cewa ba za a cutar da shi ya ma tabbatar da cewa za a cutar da shi wa amma sabiquna falam yukhbaru bidhalika su ko sahabbai as-sabiquna al-awwalun wannan da aka ambata min al-muhajirin wal ansar su ba a ba su garanti cewa ba za a iya kashe su ba shi sa an kashe wasun su wa kadhalika khubayb ibn adiy alladhi salabahu al-mushrikuna hina akhrajuhu min al-harb kaga ga misali khubayb ibn adiy wanda kafirai suka gicciye shi kafiran makka suka gicciye shi yayin da suka fitar da shi daga haramin makka walam yatakallam bi kalimatil kufr bai fadi kafirci ba wa qissatuhu fi sahihi kissa sa tana cikin sahih bukhari kissa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya turo wata runduna wanda za su je ta yi wato ta kai farmaki na bazata ga wata tawaga ta mushrikai karkashin jagorancin asim ibn thabit al ansari sai ya zama khubayb yana cikin su sai aka kama shi kafiran makka suka kama shi shi khubayb dan madina ne ba dan makka ba mutumin madina ne amma suna jin takeicinsa sai da cikin jaruman da suka yi kokari sosai a yakin badar saboda suka kama shi suka ji suka daure shi kamar da ake daura ragon layya ko sa nagin sani haka suka daure shi kwana da kwanaki daga ƙarshe suka yi ittifaki su fita da shi harami domin duk da iya shegen su ba sa so su zubar da jini a harami ko da na haji wannan wata matsala ce a fiqh shi hukuncin yin haji a Makka ko haramcin sa suka fita da shi bayan harami suka yi ta masa aziya suna tsatsaga jikinsa suna caka mishi abubuwa masu tsini suna ce mishi ya kake ji inda annabi Muhammad yake caka wannan sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah ya tsare shi daga wannan a yanzu nan da nake nan wajen na fi fatan ni a yi min kowace cutarwa da a ce ko da ƙuda ne mai cizo ƙudan tsando ko ƙaya ta taɓa ƙafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi da shi har suka kashe shi bayan sun ba shi dama ya yi sallah wani wali ne kamar yadda aka sani lakin kad yuqalu inna hadha lam yakun qasduhum minhu an ya'uda ila dini wani zai iya cewa ai shi khubayb abinda suka nufata daga gare shi ba wai ya ridda bane ba sa so ya ridda saboda mene saboda ba dan makka bane ba su suke su dawo da shi daga addinin shi ba bi khilafi aqaribihim wa khulafaihim wa malihim sabanin yan uwansa na jini da abokan rantsuwar su da bararrun bayin su fa innahum kanu yuhibbunahum wa yukrimunahum suna san yan uwansu suna girmama su walam yakunu yuriduna minhum illa al-kufra ba'da al-iman babu abin da suke so ga yan uwansu nan sai dai su yi ridda su dawo kafirci bayan da suna da imani wa qad zamma Allahu fi kitabihi man yartaddu wa yuftatanu walau ukriha Allah ya zargi wanda zai yi ridda wanda zai zama ya jarabtu har ya fita daga imani ko da ko an tirsasa shi ne وهذا هو الذي ذمه بقوله وان الله يزرجه شي دچوا ولكن من شرح بالكفر صدرا شنو متمن دا واتو يا بودا قرجنسا كافرچي شي دو كودا تشي مشي اكاي دولك كافرتا دنيا شي كافرچن يا انسا د زوچيسه تو الله يا زرجي شي وكذلك يذم من ترك الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الاذى والفتن هكذا yake zargin wanda wato ya wayi gari yana aikata abinda a zahiri haramun ne ya rabu da kuma abinda wajibi ne a zahiri gare shi saboda tsoron cutarwa da fitinar kafirai ga abinda ya kamata ka yi sai ka ki ga inda ya kamata a ganka sai ba a ganka ba ka je inda bai kamata a ganka ba saboda tsoron cutarwa to wannan ma abu zargi ne kamar kala kamar yadda Allah yake cewa la yazaluna yuqatilunakum al-ayata kama taqaddama wa qala ta'ala kuma Allah yake ومن الناس من يعبد الله على حرف وانا ما زرجي ني ga wanda ya bayyana mummunan manufa ya bar kyakkyawan aiki Allah ya ce wa minan nasi cikin mutane akwai man ya'budullaha ala harfi wanda ke bautawa Allah a bakin gaba fa in asabahu khairu nitma annabi idan alkhairi ya same shi alkhairi anan wato arziki da yalwa da wadata ta same shi a duniya sai ya natsu da addini yana sabatu fitnatun Allah ya zarafce shi kuma in qalaba ala wajihi sai ya juya ta fuskar sa khasirat dunya wal akhirah wannan ya asaranci duniya da lahira zalika huwa al-khusranul mubin babu ma asaranci kamar wanda ya rasa duniya rasa lahira al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga ibnu abbas Allah ya kara masa yadda wanda ibnu abbas yake fassara ma'anar wannan aya da yake cewa kana ar-rajulu yaqdimu al-madinata mutum ya kasance a farkon musulunci zai zo madina ya musulunta wani ya zauna anan wani kuma ya koma kauyen su ibnu abbas yake cewa fa in waladat imra'atuhu gulaman idan a wannan shekara da ya dawo madina ko ya zo musulunta idan matar shi ta haihu sannan kuma wa nutijat khayluhu dawakansa suka yi ta haihuwa ya samu karuwa arziki a wata riwaya ya kara da cewa wa sahha jismuhu jikinsa yayi kyau ya samu lafiya wannan cututtuka da annoban garin madina bata same shi ba wata riwaya kuma yazo da lafazin in wajada hasban ko in wujida hasbun wa auladun wa ghaifun aka samu yabanya da ruwan sama mai kyau da haihuwa don wannan ya faru sai kaji ya ce hadha dinun salih ce wannan addini ne mai kyau sai ya ci gaba da addini wai lam talid imra'atuhu idan aka shekara matan shi bata haihuwa walan tumtij khayluhu dawakan shi ba su yi arziki ba ba su karu ba sannan kuma wasa kuma jismu jikin shi rashin lafiya sai gaji ya ce hadha dinu su'in kai wannan addini ina bai ba cikin sai ya rida shine Allah ya saukar da wannan aya uminan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun nitma anna bihi wa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin cikin suratul hajj Allah ya saukar da wannan aya an samu a arabu sun yi wannan abin da yawa kuma za ga har yanzu mutane suna da wannan damuwar da wannan jarabawa shi sa idan mutum ya musulunta don Allah ya musulunta don neman abin da ke wurin Allah duk abin da ya faru gare shi da arzikin da rashin arzikin duka jarabawa ce daga Allah kuma Allah yana yi da hikima babu wani abu da Allah yake babu hikima ku kai dan adam ka gane ko baka gane ba akwai hikima kuma batun haihuwa a gurin Allah haihuwa da rashin ta duka baiwa ce a gurin Allah mutane ba sa tunanin wannan yadda Allah ya lissafa ya ce ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u akima ga dukkan sai lissafa Allah ya baka ƴaƴa mata zuriyar jarabawa ce ya baka maza zuriyar jarabawa ce ya sirka maka jarabawa ce ya baka babu ƴaƴa ma duka jarabawa ce duka wurin Allah jarabawa ce kuma kowace da fa'idarta ranan nake ga wasu mata me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yago yana fadan watan falalolin mata ya ce maza da yawa sun samu daukaka sun samu falala saboda damun makin da maza suke da su yafi na mata amma mata kadan ne suka samu daukaka sai ce Aisha ta dira wa sauran mata kamar yadda Farida dira wa sauran abinci amma kaga Aisha an ka dauke ta a ka'idar rayuwar ƴaƴa mata da guri za a dinga mata ba su taba haihuwa ba ba su taba haihuwa ba amma ya zama ta daukaka saboda bata haihu nan mai ta amfani da daman ta yi karatu da ba a taba wata mata makaranci a irin ta ba ko mun fahimta akwai kuma wanda za ta iya aure yanzu daga nan bayan shekara 20 bata haihu ta shekara 20 a gidan aure bata haihu wata kuma kawarta tana nan wannan shekara 20 ko bata da miji wannan da bata haihu sai ta fi damuwa akan wata so wata kuma za ta iya yau din nan ta haihu daga aure ta haihu so daya ba ta kara haihuwa ba har ta mutu hala ita arzikinta a cikin jikoki ne shine waza lakum banina wa hafada so haka Allah yana da hikimomin shi a cikin da yake mu'amalantar yadda yake sawa mutane zurriya da yadda yake ba su ko ya hana su da lokuta kai dai a matsayinka na musulmi ka zama kayi imani cikakke da kaddara Allah akan ka kar ka zama mai mummunan tunani irin da arna suke ka ji mutum yana tuhuma Allah ya Allah zai mai haka god why me kasa ka arna zaka ji suna irin wannan remark din to musulmi duk abin da Allah ya baka wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi imanin na nufin karba a zuciyarka da yadda a aikace kuma a ga ka karba babu laifi dan zuciyarka ta yi damuwa innal qalba yahzanu wal aynu tadma'u amma dai walakin la nurid la nuqulu illa ma yurdi rabbur rasul saboda Allah subhanahu wataala yana iya baka yaya ya baka dukiya ya baka binnan ya baka arziki dan ka shiga musulunci ina iya kuma kana cikin musulunci a haife ka ma kaka daga kana cikin musulunci kuma ya baka akasin haka kuma yana iya juyawa yau arziki gobe talauci yau wadata gobe babu duk wannan mun sani a takeice dai wannan aya dalilin saukar take wa qala kuma Allah yace ha ila yana kawo mana dalili akan wato Allah ya zargi masu sallama kansu ga kafirci ko bata saboda duniya a cikin farko suratul ankabut da Allah yake cewa alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanu ba mutane suna tsammanin sai Allah ya basu kai haka sakakai su ce sun yi imani ko babu jarabawa ba zai yiwu ba Allah yace walaqad fatanna alladhina min qablihim hakika mun jarabci wanda suka gabace su al'ummumi Allah ya jarabce su sannan ɗaiɗaiwan mutane Allah ya jarabce su muminai Allah ya jarabce su annabawa da salihan bayi da manzanni da ulul azmi babu wanda Allah bai mishi ta jaraba ba kuma zaka kowanne jarabawarsa is unique daban ce annabi Adam jarabawa da Allah ya mishi Allah ya jarabce shi da saukar da shi a duniyar nan Allah ya jarabce shi da ƴaƴan shi sahabila da kabila Allah ya jarabce shi da ainihin wato cin wannan dan itaciya duka wannan jarabawa ce Allah ya mishi annabi Nuhu jiba jarabawa da Allah ya mishi ya hada shi da wasu kafirai marasa jin magana shekaru aru ɗaruruwan shekaru yana wa'azi ba su jima Allah ya jarabce shi da matarsa da ɗansa na cikinsa suna cikin masu yin wannan kafircin wataƙila ka Allah bai jarabce ka da haka ba a cikin zuriyarka jiba annabi Musa jarabawa da Allah ya mishi tun ya ɗan ƙanƙani aka wurgar da shi mahaifinsa ta tarsa su zuwa ga jefar da shi ita su a gidan Fir'auna ji irin wahalar da ya sha bayan Allah ya halakar da Fir'auna ji irin jarabawar da ya fuskanta da mu'mina bayan ya gama bala'i da kafirai jarabawar da ya fuskanta da Bani Isra'ila ji ba annabi Isa to ji ba annabi Ibrahim alaihi salam ji irin wahalar da ya sha da mahaifin shi da mutanen garinsu ji irin wahalar da ya sha ta rashin samun haihuwa ji wahalar da ya sha ta abin nan karakai nan da ya tsakanin Iraki da Misra da Sham da Hijaz ji jarabawar da Allah ya mishi na ka dauki iyalanka ka je ka bar su a wani wuri bi wadin ghairi zi zar'in kana jin daɗi an baka haihuwa an dade ba a samu ba Allah ya ce ka je ka je sa wani a wani fuko kai tafiyarka haka kuma yi wa Ibrahim allazi waffa yaron ya taso ya girma ka ce ka yanka shi duk wannan jarabawa kaga ba mana irin ta ba mu ji annabi ayyuba da Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ko shine annabi mara lafiyar nan ko wanda har sai da matar shi bata ma sai da komai nashi ya kare sai wata mata kwaya daya ran da ya warke bata gane shi ba to haka duk annabawa Allah ya musu wannan jarabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi jarabawa da ta fita kowa yawa saboda falalarsa da girmansa dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa jarabawan shi gurgudan darajar sa a wurin Allah to Allah ya ce asiban nasu an yitra ku an yaqulu amanna wa hum la yaftan mu yana jarabawan bata wuce a ce a zaluman shugabanni yunwa tashin daraja tashin farashin dala tsadan man fetur kuma duk da haka ba fasa rayuwa ba haka na ga wasu na ce kuma aka fara ce duk ba za a gama wannan abin sai an dawo ba da kowa ya aje motar shi nace ka ci gaba da hawo motar ka kai dai kai hakuri kar ka ce zaka sai da ita na ga wannan ce dole za a dawo ci gaba da hawa ya aka iya ba ga shi kowa an kuma yadda ake gusulo ba ba yadda ka iya in dai akwai da Bahaushe yake cewa inda rai da ramoho in dai mutane suna raye dole su ci gaba da survival is ultimate dole su inda su surviving kawai sawakon suna da yanci ko ba su da shi suna da abinci ko ba su da shi in kuma ka mutu shikenan Allah ya sa ka cika da imani kowa nan yana ba saboda haka mu duk jarabawar da aka yi mana a yanzu zaka ga jarabawar mu galibi ta shafi duniya ne kamar yadda malam guruntun Allah ya saka mai alheri yake cewa duk tsiyar talauci zai bi ka lahira dole in ka mutu ya kyale ka ka san malam guruntun akwai hikimomi ce duk jarabar talauci da ya maka daurin tankila wallahi in ka mutu dole ya kyale ka ko ciwo ba wai shi ma yakan ce cuta ta warke idan mutum ya mutu ko to kaga mu galibin jarabawa da Allah ya mana akan duniya ne to me sauki ce fiye da a ce Allah ya jarabce ka addininka dan baka samu kariya daga Allah ba sai ka lalace to shine Allah ya ce wala qarfatan alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu hakika mun jarabci wanda suka rigaye su Allah yana yin haka ne dan ya bayyana wanda suke yi da gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibina hakan kuma Allah sai ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun to masu aikata munanan ayyuka kuma suna ganin wai za su sammatse mu ne za su shiga gaban mu ne Allah ya ce wannan mummunan hukunci da suke Allah ya ci gaba da tattauna wannan mas'ala har zuwa aya ta 10 shine fadin Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi shine mallan shaidin daga cikin mutane akwai wanda zaka ji ya ce nayi imani fa idza uziya fillahi idan aka cutar da shi game da al'amarin addini ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya dauki wannan jarabar da mutane suka yi masa tai mai tsanani kamar azaba Allah wato sai ga cewa abinda aka nemi shi ne da yayi na kafirci ko na ridda ko na saban Allah to tsananin shi a gunsa kamar an sa shi a wuta ne ba zai iya jurewa ba sai ya biye musu a ce ko yayi kafirci ko a mai kaza sai ga yin wannan abin yafi mai sauki wala in jaa nasrun min rabbik idan kuma nasara ta zo daga Allah la yaquluna sai ka ji yana cewa inna kunna ma'akum ai mu ma duka muna tare da ku awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alami shin bai san Allah yafi kowa sanin abin da ke cikin zakata na talikai ba idan kana tare da Allah Allah ya sani kana tare da mu'mini Allah ya sani ba dole su mu'mini su tabbatar ba amma shi Allah ya sani wa qala kuma Allah yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum shin kuna tsammana za ku shiga aljanna alhalin irin misalin abin da ya faru da na gabaninku bai faru da ku ba wanda Allah ya ce wasatumul ba'sa'u wad-dara'u wa zilzulu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata rasulullah shin annabi yake fassarawa yace wanda suka rayi gabaninku ana iya saka zarto a tsakiyar kan mutum a ce ko kai ridda ko a kashe ka ba zai ridda ba haka za a fara gigira mai zartan nan har sai an tsaga shi tsakanin kafafun shi annabi yace ku ta hakuri ku ta hakuri walamma wa qala lamma dhakara riddatan latastasna min hal mukrah sannan da ya ambaci ridda inda aka togace wanda aka tirsasa mishi Allah ya ce wa qalbuhu mutma'innun bil iman wato wanda aka tirsasa mawa alhalin zuciyarsa ta natsu da imani walakin amma banda man sharaha bil kufr sadara wanda ya bude wa kafirci kirjinsa fa alaihim ghadabun min Allah su waɗannan wanda suka bude kafirci ma kirjinsu to suna da fushin Allah walahum azabun azim da azaba mai girma dalika bi annahu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhir ta ji kaida waɗanda suke samun kansa a cikin matsalar ridda suna fifita rayuwar duniya ne akan lahira kristoci ko wasu ƴan mushar sai za su baka wani girma ko wani mukami ko wasu ƴan bid'a ko wasu batattu ko ƴan shi'a na Iran sai za su baka girma za su baka mukami ka zo ka yada musu wannan mummuna aqida zaka ga abin duniya ne za a ba mutum shine istahabbul hayatid dunya alal akhir mutum ya fifita rayuwar duniya wacce take alfaniya mai gushewa wacce take kankanuwa mata'un qalil girman duniya arzikin duniya muqamin duniya shahara a duniya fada a ji sai mutum ya fifita wannan ya cutar da addinin sa ya cutar da ƴan'uwansa musulmi wa anna allaha la yahdi alqaumal kafir kuma Allah baya shiryatar da mutanen da suke kafirai ne Allah ya riga ya barambaran su kuma kala sannan Allah yake summa inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'di hala ghafurur rahim ko bayan wannan idan mutane suka tuba suka yi hijira bayan waccan jarabawa da suka shiga suka yi jihadi suka yi hakuri to lalle Allah ubangijinka bayan waccan katubar da suka samu kansu a ciki lalle Allah ubangijinka bai gafara ne majiƙai ne malai yace nazalal fil ladina fatanahum mushrikuna hatta asabu ta sauka ne ita wannan aya game da waɗanda mushrikai suka jarabce su har sai da suka samu kansu kuma hajaru ba'da zalika wato waɗannan musallafi na din a cikin su akwai waɗanda rauni ya kai musu rauni suka ce to bari su koma kawai su ci gaba da bin addinin iyaye da kakanni suka saki jikinsu amma daga baya kuma sai Allah ya musu gamdakatar sai suka samu suka tsere suka yi haja suka gan shi ne الذين هاجروا من بعد ما فتنوا suka yi hijira suka shiga musulunci mai kyau akai jihadi da su kuma suka yi hakuri da abin da ke cikin musulunci na hakuri yace wajahadu wa sabaru fa akhbara Allah annahu ghafurun lahum ghafara lahum wa rahimahum Allah ya bada labarin cewa ya musu gafara ya musu rahama fa ulima anna tilka alfitnata kanat min dhunubihim wancan jarabawan sakamakon zunuban su ne wa zalika imma li adami al-ikrahi tam ko dai saboda tirsasawar da aka yi musu ba cikakkiyar tirsasawa ce al-mubih lin-nutq bi kalimati al-kufr wanda ya kai ya halasta musu fadan kalmar kafirci wato sai tirsashin ya kai matuƙa sannan yake halasta mutum ya dauki wannan rukhsar wa imma li adami tuma'aninati bil imani ko kuma saboda man can imanin bai da tsago yake ba su cikin walakin man ukriha wa qalbuhu mutma'innun lil iman fala yastahiqu sahibuhu al-wa'id wanda imani yake mutma'innun fi qalbihi to shi babu azaba akan sa dan an mishi ikrahi wallahu alam wace wa ala man ukriha ala al-khuruj fil asakir al-zalima mithlu an yukraha al-mustad'afuna min al-mu'minina ala al-khuruj ma al-kafirin liqital al-mu'minin yace haka nan kuma akan wadanda aka tirsasa musu suka fita tare da sojoji na zalunci kamar a tirsasa wani mai rauni cikin mu'minai ya fita cikin sojojin kafirai kamar yanzu misali sojojin Isra'ila din nan su tirsasa wasu musulmai da ke cikin rundunar su su fita dan yakan musulmai ai suna yin haka ko yace kama akhrajal mushrikuna mushrikuna ama badrin ma'ahum ta'ifatan min al-mustad'afina kamar yadda ya faru a lokacin yakin badar waɗannan kafirai za ku ji cewa a badar ai sun zo da sojoji sama da dubu to fiye da sojojin nan fiye da rabin su masu rauni ne akwai masu rauni cikin mu'minai akwai masu rauni cikin mawali din su wanda su aka sa a gaba dan a fara kashe su su aka zuzzuba su a gaba to da suka zo da su kamar da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man jama'a al-mushrikina wa sakana ma'ahum fa huwa mithluhum duk wanda ya tarayya da mushrikai ya zauna a cikin su to ya zama ɗaya daga cikin su hukuncin shi hukuncin su shine kamar hukuncin mutumin da za a zo a tarar da shi ana shan giya shi yana zauna a wajen kamar da Umar Abdul Aziz ya hukunta ma ka kamo ka a gidan giya ka ce kai ba sha ka je yi ba ce to me ka je yi irin aikin da hizba take a Kano ku ma ka kama ka wani waje wanda yake mummunan waje sai dai daga baya tantance amma dai dole za a kama da kai kamar da aka zo a ganka a cikin masallaci ana karatu ko ana sallah ko da kai wani abun banza ne yazo da kai za a lissafa da kai shi yasa har mala'iku Allah ya ce musu ku yafe ku bari na yafe ma waɗannan da suka je masallaci da wata manufa daban wajen karatu ko wajen sallah ko makamantar su kamar yadda cikin hadisin qiyamul layl ko so saboda haka sai suka zo da waɗannan masu rauni suka sa su a gaba fa ulai idza amkanahum tarkal khuruji bil hijrati aw bi ghairiha waɗancan in da su iya su ki zuwa wurin yakin nan da aka kawo su ta hanyar su gudu ko su hijira ko ta wani hanya daban in ba haka ba wa illa fahum maftununa sun shiga cikin fitina wa fihim nazala qawluhu ta'ala akan sa Allah ya saukar da innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha cikin sautin nisa da Allah yake cewa waɗanda mala'iku suka dauki rayuwar su da aka je da su lahira aka tume su da kafirci sai suka ce ai mu masu rauni ne ai mun rasa yadda zamu yi ne inda muke ba a musulunci ba mu da ƙarfi sai Allah ya ce a ce musu shin ba ƙasa Allah tana da fadi ba me yana ku hijira ku je inda za ku samu damar yin aikin alkhairi me yana ku je wannan shi ma akwai hadisi da al-Imam Ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirin sa da isnadi mursali cewa lokacin da aka kama Abbas da ƴaƴan shi Aqilu da Nawfal da aka kama su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abbas afdi nafsaka ya Abbas ka ba da fansar kanka a Badar kenan sai suka ce ya ce ka fanshi kanka ka fanshi dan uwanka sai ya ce haba ya Muhammadu yanzu duk irin dangantakar da ke tsakanin mu da kai duk irin taimakon da muka yi maka mu zaka wa irin wannan sakamakon Annabi ya ce mishi a Abbas ai abin da ya faru da kai shine kai innakum khasantum fa khusintum kun yi jayayya da gaskiya da haka aka ja da ku kuwa haka ka da ku kun fito an zo da ku an yi kaza sai annabi ya karanta mishi wannan aya alam takun abdullahi wasi'atan fatuhajiru fiha me ya hana ku hijira ku bar makka din ku dawo nan me ya hana me yasa kuka fitar da su dan shi ma abbas yana cikin wanda aka tirsa samu su suka fita yanahum fa'alul muharrama ma'al qudrati al tarki saboda sun aikata abin da yake haramu shine taimakon kafirai da ƙara yawan su koda baka cikin su kuma kana da kudrar da ba zaka iya hakura baka taimake su zaka iya baka taimake su wa qala al-bukhari fi sahih an abi al-aswad imam al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahihin sa daga abul aswad abul aswad wannan sunan shi muhammad ibnu abdurrahman al-asadi maraya ne a gidan urwatu dan zubair yake ba da labari yake cewa qutiya ala ahli al-madinati ba'su an sa wasu sojoji an zaɓi mutanen madina aka sa su a cikin runduna ta sojoji na fitina wace fitina fitina tsakanin banu umayya da abdullahi dan zubair abdullahi dan zubair a lokacin shi yake da ƙarfi a madina sai ya sa gwamnan shi aka yi rekrutin wasu matasa da samari da masu ƙarfi daga madina sama da mutum 2000 aka ce duk su taho za a tafi ƙasar sham a je a kai farmaki to shi wannan bawan Allah dake gidan urwa sai yake cewa an saka wannan qutai alai madinati ba'su runduna faqtu tibtu fihi sai aka sani a cikin wannan runduna ce ta musulmai za kuma su yaki ƴan uwansu musulmai akan fitinar shugabanci falakitu ikrimata kafin a gama shiri a kama hanya sai na gamu da malam ikrima wannan babban dalibi na gidan ibnu abbas fa akhbartuhu sai na bashi labarin nace ai an sa sunana a cikin runduna kaza 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 fanahani ashaddan nahi yace karka sake ka shiga cikin wata runduna ta musulmi su daga makami su yaki musulmi karka sake ya hana shi summa qala sannan yace akhbarani ibnu abbas anna unasan min almuslimina kanu ma almushrikina yukaththiruna sawad almushrikina ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ikrima ya ce min malami na Ibnu Abbas ya bani labarin cewa lokacin da ake farkon musulunci lokacin Badar an samu wasu cikin musulmai an taho da su a cikin rundunar kafirai suna ƙara yawan kafirai ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ya'ti sahamu fayurma bihi sai a zo da kibiya sai a harba fayusibu ahaduhum sai kibiyan ta samu ɗaya daga cikin musulmin nan masu rauni fayaqtuluhu kuma ta kashe shi aw yadurru bihi ko ta ji mai rauni fayaqtuluhu daga baya ya mutu fa anzalallahu shine Allah ya saukar da innal ladzina tawaffahum malaikatu zalimi anfusih suna ruwa tsindim wato ana ce musu Allah ya saukar da aya innal ladzina tawaffahum malaikatu zalimi anfusih qalu fima kuntum qalu kunna musaddafina fil ard kamar yadda muka ji qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha sun zo cikin kafirai sun ƙara wa kafirai yawa har wannan zai iya tsorata musulmai kuma sun ƙara wa kafiran moral su rage wa musulmi karsashi to duk wanda aka kashe shi a cikin haka da sunan shi ya biyo kafirai ya mutu tare da su matuƙar yana da hanyar da zai iya hana kanshi zuwa ta hanyar ya gudu ko ya yi ƙaryar rashin lafiya ko ya san yadda zai iya fece ya ƙi yanzu cikin kafirai yana da wannan matsala wato di dai na mana magana yanzu akan ikrahi da kuma cewa akwai zargi akan wanda yayi iddaa'in ko yadda da tirsasa wanda bata kai abinda shari'a ta yadda a dauki rukhsa ba wa amma idza kanu ghayra qadirina ala tarki to ga ɗayan wajiha idan ya zama ba za ka iya kare kanka ba ya zama maka dole bihaisu law lam yakhruju laqatalahum almushrikun wanda inda ba a ce ku lokuta yakin nan in suka ki zuwa to kafaran za su kakkashe su ne kawai wa nahu dhalika kuma kamancin haka fa ulai ghayru ma'sumin fil akhir to wadannan ba su da zunubi a lahira limaruwa annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn jami'a kenan sarkin hujja yace saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yaghzu hadhal bayta jayshun minan nas a ƙarshen duniya wasu sojoji za su kawo wa ɗakin Ka'aba hari فبينهم ببيضاء من الأرض سنة كن وتسهارة idh khusifa bihim Allah zai musu girgiza ƙasa fa qalat ummu salama sai ummu salama take cewa fa fihimul muqrah ya rasulullah a cikin su akwai wanda ba da san ran shi yazo ba qala annabi yace yuhsharuna ala niyyati za a tashi kowa akan niyyar sa ranar alkiyama wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari cikin kitabul hajji mala ya kawo shi kamar da ma'ana ne yana ba da labari na ainihin wato Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wasu mutane za su kawo ɗakin Ka'aba farmaki za a yi musu girgizar ƙasa sai ta ce mishi ya za a yi musu girgizar ƙasa ta ce annabi yake cewa hatta idza kanu bi da'in min al-ard yuksafu bi awwalihim wa akhirih sai sun shiga cikin wani ungurmin sahara za a yi musu kof ɗaya gaba ɗayan su an bikrati abihim sai ta ce amma ya manzo Allah za a yi musu haka wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum a cikin su akwai wanda ba sojoji bane wanda ba harkar su bane akwai wanda suke talakawa ne akwai mata akwai yara akwai ma'aikata wa man laysa minhum da kuma wanda ba su ba nabi ya ce yub'athuna ala ma'alaniyatin yuksafu an akhirihim wa yub'athuna ala niyati za a yi musu kof ɗaya ga baki ɗayan su kowa a tashe shi gurgudan aikinsa to ga waɗannan saboda tirsasa su aka yi kenan wa fi sayyi an huzaifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam qala satakunu fitna annabi yace sallallahu alaihi wasallam za a yi fitintunu a ƙarshen duniya alqa'idu fiha khairun min as-sa'i wanda ya zauna bai miƙe ya tafi inda ake yi ba yafi alkhairi fiye da wanda ya miƙe ya je inda ake wa man tasharrafa laha tasharrafatu wanda ya nemi fitina za ta kawo kanshi wanda ya je tusa kanshi za ta kawo kanshi tashrifu fa man wajada malja'an aw ma'adan falyaudh bihi duk wanda ya samu wata mafaka ko maboya to ya buya a wannan maboyan wata riwaya wa fi riwayatin fa idha waqa'at fa man kana lahu iblun falyalhaq bi iblihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan fitina ta faru wanda yake da raquma to ya tafi can gonar shi inda raquma take je ya zauna a cikin su wa man kana lahu ghanamun wanda yake da awaki yake da gidan gona falyalhaq bi ghanamihi ya fita daga gari ya koma gun dabbobinsa wa man kana lahu ardun wanda yake da wata gona falyalhaq bi ardihi ya tafi gonarsa wato ya guje mu inda ake fitina fa qala rajulun ya rasulullah ara'aita in ukrihtu to idan ya kake gani idan an tirsasa mu ne hatta yunqalaka bi ila ajis saffaini akai na tirsasa mun na shiga sahu ɗayan biyu yaki na fitina da gingimu na siyasa ko na adawa addini ko makamantan tsakanin musulmai isu na mazhaba ko na kungiya ko na kabila ko na kaza da wannan gingimu da ake gani sai aka tirsasa maka sai ka shiga yaje ce durru bani rajulin bi sayfihi wa yaji'u samun fayqtul yace wato yadribuni rajulun bi sayfihi wani mutum ya tirsasa mini a tirsasa mini a kai ni da karfin tsiya kuma wata wani kibiya ta zo ta kashe ni ya kenan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yabu bi ismihi wa ismik wa yakunu min ashabin nar zai zama laifinka da laifin shi yana kansa kuma shi dan wuta ne idan ana fitina abinda ake so ka guje mata karka sa baki karka sa dukiyarka karka sa iliminka karka sa hannunka kuma kankantarta fitina tsakanin anguwa da anguwa fitina tsakanin kungiya da kungiya fitina tsakanin kabila da kabila fitina tsakanin jam'iyya da jam'iyya fitina tsakanin musulmi isu rigima ta fada da zagi da cin mutunci ballantana kuma ta yaki da makirci to karka shiga matsayinka na musulmi duk abin da zaka yi wanda zai kara fitina koda da 0.0.0.5 ne kakai koda magana ce sai ka shiru karka miƙe koda da yadawa ne karka yi to amma wani zai tirsasu zuwa ga haka alal misali kai ta zaman maka dole sai kai akwai wanda kamar yadda Abdullahi Ahmad dan Asi ya samu kanshi kamar yadda Hassan dan Aliyu suka samu kansu iyayen suka sa su dole sai su yi wani kuma tayu jami'in tsaro ne an tura ka wajen ne ka je kwantar da tarzoma kaga kai ma ya zama maka dole wani kuma dan jarida ne an tura ka je ka dauki labari wani jami'in leken asiri ne an tura ka dauki labari wani an tura shi ne ya je ya sulhu sai ta tsare shi ko to a irin haka idan aka kashe ka ba tare da ka je da niyyar fitina ba to baka mutuwa wanda take mummuna ba insha Allah wanda ya kashe ka ya dauki zunubin ka da zunubin sa irin wancan dan gidan Annabi Adam inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik Allah annabi ya ce wato zai dauki zunubin shi da zunubin ka kuma ya zama daga cikin ƴan wuta. Wannan yana ishara zuwa ga dai maganar da muka faɗa cewa wanda tirsashi aka mishi to ba shi da laifi. Sannan kuma hadisin yana daga cikin abin nan alamatun nubuwa cewa a ƙarshen al'amarin musulunci za a yi ta fitintunu da rigingimu iri daban-daban. Umarnin da aka yi wa duk wani musulmi shine ya haƙuri, ya jure, ya guje wannan fitina, kada ya shige ta, kuma kar ya taimaka mata da duk wani abu da zai ƙara rawwaja ta. Saboda haka wannan fitintunu da kake ganin ana yi na fitintunu da rigingimu da tashin hankula da kashe-kashe, duka dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga samuwarsu. Amma kai kar ka yadda ka zama ɗarafi a cikinsu. Yanzu kamar irin yadda ake fitina tsakanin banditi da su da ‘yan sa kai, ya zama irin wannan fitina. Saboda su ma ‘yan sa kan irin abin da banditi suke su suke yi. In banditi sun yi kaza su ma su je su yi. To wanda aka kashe a ciki ya zama an tirsasa mashi ne ya je, to yana iya shiga cikin wannan uzur. Amma wanda ya tasharrufi shi ma ya kai kansa. Akwai fitina a ciki. Abin da ya fi dacewa kamar da Annabi ya ce, kana inda ake fitina irin wannan, to ka tashi ka bar wajen. In kana da gona, tafi gonarka. In kana da dabbobi, tafi dabbobinka. In kana da inda za ka yi hijira, ka yi ƙaura ka bar wajen, ka yi ƙaura ka bar wajen. Ba daidai ba ne mutum ya zauna cikin da ake fitina, yana da yadda zai yi ana zubar da jini ya zauna har ya kai ga an zubar da jininsa ko kuma shi ma zubar da jinin wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi ba zai gushe ba yana samun mafita game da al'amarin rayuwarsa da addininsa da makomarsa matuƙar bai zubar da jinin wani ɗan uwansa ba. In ya zubar da jini fa, to babu tabbas akan, babu garanti akan tsirarsa. Allah ya kyauta. Za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.